Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mu na fatoyi rahama inda ni Shehu Bala Kabara nake gabatar muku da wannan shiri a halin yanzu tare da Shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijiyar Lemo. Sai dai kafin mu tsunduma cikin shirin zamu karanto muku lambar wayar da za a aika mana da sakonnin tambayoyi kamar yanda aka saba wato 0807829974 ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@gmail.com ko kuma za a iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com. أكرمك الله. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بعدها كما سُسَرَ رَمَى وَأَنَّ اللُّكْتِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا نندي كان حديث معاذ بن جبل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Wanda a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina harsashe guda uku na alakar bawa da ubangijinsa da alakar bawa da kansa da alakar bawa da ƴan uwansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kaji tsoron Allah a duk inda kake, sannan ka bibiyi mummunan aiki da kyakkyawa sai kyakkyawan ya goge mummunan, sannan kayi wa mutane mu'amala da halaye da dabi'u masu kyau. Muna kan gaba ta biyu, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, ka bibiyi mummunan aiki da kyakkyawa sai kyakkyawan ta goge mummunan aikin. Kace wannan hadisi, wannan gaba wanda ta kunshi yadda bawa zai alaka da kansa, ta yadda zai yi wa kansa hisabi, ta yadda zai yi wa kansa bincike tun kafin Allah ta'ala ya masa hisabi. Wanda muka ce ma'anar tamhuha zai iya ɗaukar ma'anar mutum ya tuba daga abubuwan da yake yi na laifi don Allah ta'ala ya gafarta masa, kamar yadda ayoyi da yawa suka nuna haka. Ma'ana ta biyu na wannan gabar ko kuma fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace tamhuha, ayyukan kyakkyawan aiki zai goge mummuna, zai iya ɗaukar abinda yake ana nufin ayyuka na kwarai. Wato idan mutum yayi laifi to yayi kokari bayan ya tuba ya kyautata ayyuka, ko yayi kokari ya ayyuka na kwarai, waɗannan ayyuka na kwarai za su danne mummunan aikinsa, kamar yanda waccan aya take nunawa, aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal layl innal hasanati yuzhibna sayiat zalika dhikra lizzakirin. Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda yake cikin musnad al-Imam Ahmad da Jami'u at-Tirmidhi, ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa ma min rajulin yuznibu dhanban thumma yaqumu fa yatatahhar thumma yusalli thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani mutumin da zai yi laifi sannan ya tashi yayi alwala yayi sallah ya nemi Allah gafara, face Allah ta'ala ya gafarta masa. Sannan sai ya karanta fadar Allah, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wallazina idza fa'alu fahishatan, kuma sune wadanda idan suka aikata mummunan aiki, zakaw zalamu anfusahum, ko ku suka zalunci kansu, zakarullaha sai su tuna Allah, fastaghfiru li dhunubihim, su nemi Allah ya gafarta musu zanubansu wa su tuba. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, wane ne yake gafarta zanubai in ba Allah ba. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ba za su doge akan abin da suka aikata alhalin suna sane ba. Wannan hadisi na sayyidina Abubakar yana nuna cewa idan bawa yayi laifi sannan ya tashi ya aikata ayyukan kirki, ayyuka na kwarai, to suna kankare masa waɗannan laifuffuka, kamar yadda hadisin sayyidina Usman ya nuna haka. Hadisi ne wanda yana cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina Usman ya koyar da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala, sannan karshe sai yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadha, naga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana alwala irin wannan alwalattawa. Sannan sai yace, wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace, man tawadda nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'ataini la yuhaddith fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. annabi sallallahu alaihi wasallam yace to duk wanda ya irin alwalan nan tawa sannan ya sallaci raka'a biyu ba tare da ya rika yin waswasi a cikin su ba Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na laifukan sa kaga nan ma Allah ta'ala ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna Allah ta'ala yana gafarta yana yafi laifufuka ta hanyar aikata a ayyukan kwarai a hadisin Abu Darda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man tawadda'a fa ahsana alwudu'a wanda duk ya alwala sannan ya kyautata alwalarsa thumma qama wa salla raka'ataini aw arba'an yuhsinu fihima alkhushu' thumma astaghfara Allah ghafara lahu yace wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya tashi ya sallaci raka'a biyu ko ya sallaci raka'a hudu ya kyautata khushu'i wato nutsuwa a cikin sallar sannan ya nemi gafarar Allah Allah zai gafarta masa wannan hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad hadisi ne Hassan kaga duk waɗannan hadisai suna nuna cewa ayyukan kwarai kyawawan ayyuka suna kankare munanan ayyuka kamar alwala kamar cika alwala tafiya zuwa masallaci da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk sanda bawa ya daga kafarsa ainihin za a daga matsayinsa da wannan sannan in ya ajiye za a kakkabe masa laifukansa da wannan har ya je masallaci sannan azumin watan Ramadan da azumin Ashura da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kafiru sanatal madiya sannan haka nan shi ma azumin Arafa wanda shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana kankare laifukan shekarar da ta wuce sannan yin haji bayan haji ko umara bayan umara da ambaton Allah bayan sallah dukkan waɗannan sukan kankare laifuka waɗanda ba kaba'ira ba wato sukan kankare laifuka ita kabira ana buƙatar mutum ya tuba ya watsar da duk abin da yake manya-manya na laifuka to sauran laifukan da suke ƙanana kuma waɗannan ayyuka duk suna kankare masa su kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Muslim da yake cewa as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtanibat al-kaba'ir Allah ce salloli biyar annabi ya ce salloli biyar da kuma sallar juma'a har zuwa wata juma'ar da ramadan har zuwa wani ramadan din suna kankare abinda yake tsakankanin su na laifuka na as-sagair matukar dai aka nisanci kabira to yana nuna ana kankare dukkan ƙananan laifuka gaba daya idan mutum yana aikata waɗannan ayyuka na da'a matukar dai mutum bai doge akan sagirar ba ita kanta sagira idan mutum ya doge akan ta ya tsaya akan ta ba tare da yana ƙoƙarin barin ta ba to ta kan rikide ta zama babba kamar mutum ya rika alfahari da laifi ya rika fitowa yana yin shi karara ana gani to wannan shi kansa yana koda sagira ce mutum yake haka wannan yana iya mayar masa da ita ta zama kabira saboda haka iyakokin Allah wajibi ne a tsare su Allah ta'ala yana cewa tilka hududullahi fala ta'taduha waɗannan iyakokin Allah ne kada ku ketare su kuma ya ta'adda hududullahi faqad zalama nafsa wanda duk ya ketare iyakokin Allah wannan ya cuci kansa haka dukkan abin da yake sagira ce to idan aka aikata ayyuka na kwarai Allah ta'ala yana kankare mutum sannan ayyukan farilla suna daga cikin abin da Allah ta'ala yake kankare wa mutane laifuka da su a ranar gobe kiyama ubangiji zai auna ayyukan bayi faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya ko faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda duk ma'aunan su na ayyukan alkhairi suka yi nauyi to waɗannan su ne suke cikin rayuwa wacce take yarjejiya ko a bayyarda su suke su ne masu samun babban rabo wanda kuma ayyukan su na lada suka yi sakayau to waɗannan makoma su wutar jahannama ne Allah ya tsare mu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi yana nuna cewa bawa yayi kokarin yaga cewa ya aikata ayyukan kirki a rayuwarsa domin su danne ayyukan sa waɗanda suke na kurakurai Allah ta'ala ya bamu dacewa Allah ta'ala ya kyautata mana rayuwarmu ya bamu ikon aiki da abinda muke karantawa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wasabi ajma'in
to da fatan Allah ya bamu ikon aiki da irin waɗannan nasihohi da malam yake yi a koda yaushe tambayar farko tana cewa malam idan mahaukaci ya kashe mutum shin yana da laifi kuma menene ya kamata ƴan uwansa su yi?
A mahaukaci yana daga cikin waɗanda aka dauke masa alƙalami na rubuta masa lada ko alhaki, saboda baya da hankali. Hankali shine manatut taklif, da sai mai hankali ne ake dora wa taklifi na yi kaza bar kaza, yi kaza ka samu lada, bar kaza yi kaza ka samu lada, kai kaza dan kada a rubuta maka alhaki. Amma idan mutum ya zama na bashi da hankali, to an dauke wannan alƙalamin da kansa, kamar aikin sa kamar aikin dabba ne duk da yake. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rufi alqalamu an salas, anin na'imi hatta yastayqiz, wa anis sabih hatta yahtalim, wa anil majnun hatta yafiq. An dauke alqalami wato na takalifi daga mutane uku, an dauke shi daga mai bacci har sai ya farka, daga kan yaro har sai ya balaga, da kuma mahaukaci har sai ya dawo hankalinsa. Saboda haka aikin da abinda mahaukaci zai yi, wannan ba a kama shi da shi, saboda ba shi da hankali. La iyaka dai a yi kokarin a tsare su domin kar su cutar da mutane, tunda su ba su da hankalin da za su iya amfani da shi wajen su ga cewa sun kiyaye haƙƙin jama'a. Kamar dabba ce, ba a so mai ita ya sake ta inda za su cutar da wani. Saboda shi ma mahaukaci ya kamata ya zama an killace shi.
Na'am. Sai tambayar da take cewa, malam, ina so a ƙara mun bayani akan kaddara.
To, kaddara mataki-mataki ce. Aka ce kaddara kalma ce wacce take kunshe da abubuwa da yawa. Da farko akwai kaddara, shi ita ce ilmullah. Ubangiji ta'ala ya san komai, komai da komai Allah ta'ala ya san shi, ya san abin da zai wakana, ya san wanda ba zai wakana ba, ya san wanda zai wakana, ta yaya zai wakana, yaushe zai wakana, a ina zai wakana, akan wa zai wakana. Wannan shine ilmullah. Sannan mataki na biyu shine al-kitaba, wanda Allah ta'ala ya riga ya rubuta a lauhul mahfuz. Ubangiji ya rubuta duk abin da zai wakana a duniya tun kafin halittar sama da ƙasa shekara 500, kamar yadda zo a cikin hadisi. Allah ta'ala ya sanya alqalamul qudra, ya rubuta duk abin da zai wakana, karami da babba, na fili da na boye. Saboda haka babu wani abin da zai faru face Ubangiji ta'ala riga ya rubuta shi. Wannan shine mataki na biyu. Mataki na uku shine mataki na mashi'a, shine mataki na al-ijad wal khalq, shine Allah ta'ala kuma shi yake halittar abin da zai wakana din, shine mataki na uku. Wato duk abin da Allah ta'ala ya kaddara wakanar sa, to Ubangiji kuma shi yake halittar sa sanda zai wakana. Ba wani ne yake samar da wannan aiki ba sai Allah. Saboda haka duk ayyukan bayi Ubangiji ne yake halittar su, kamar yadda yake wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah shi ya halicce ku, ya halicci aikin ayyukan da kuke yi. Don haka Ubangiji shi yake halittar sallar mai sallah, shi yake halittar azumin mai azumi, shi yake halittar dukkan wani motsi da bawa yake. Sannan mataki na uku shine al-mashi'a. Mataki na hudu kai shine al-mashi'a. Wato babu wani abu da yake faruwa sai da yardar Ubangiji, sai da mashi'ar Ubangiji, sai Allah ta'ala ya ga dama. In bai ga dama ba zai faru ba, domin sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su duk suna ƙarƙashin mulkin Ubangiji ne. Babu abin da yake gudana a cikin mulkin sa sai abin da ya ga dama ya gudana. Ba a yi wa Allah ta'ala wato tilas a ƙarfin sa a yi abin da bai ga damar yayi ba. Wannan babu shi. To, waɗannan matakai uku dole ne mutum ya yarda da su, ya yarda da cewa Allah ya san komai. babu abin da yake buya ga Allah. Mata ta'zubu anhu mithqalu zarratin fil ardi wala fis sama', kwarkwatan kwacin kwayar zarra a sama take ko a ƙasa take ba za ta buya daga Ubangiji ba. Ubangiji ya san wannan. Sannan bawa yayi imani da cewa Ubangiji ta'ala ya riga ya rubuta wannan duka, ya riga ya rubuta a cikin littafi wanda yake mabayyani. Sannan bawa ya yarda da cewa Ubangiji shi yake halittar ayyukan bayi, shine af'alul ibad. Sannan bawa kuma ya yarda cewa dukkan abin da yake wakana yana wakana ne karkashin mashi'ar Allah, ba abin da yake wakana ba tare da mashi'ar Ubangiji ba. To, mutumin da ya yarda da wannan shine imani da kaddara. Idan mutum ya ƙaryata ɗaya daga cikin waɗannan, in ya ƙaryata ilimin Ubangiji, yace Allah ya san wani abu bai san wani abu, wannan ya kafirta. tun yace Allah bai san abu zai wakana ba sai ya wakana yake sani to wannan kafirci ne kamar yanda yazo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar lokacin da wani yake ce masa wasu mutane ko wani mutum ya bayyana a Basra yana da awar cewa babu wata kaddara wal amru unuf la qadara wal amru unuf wato babu kaddara duk abinda kaga ya wakana sabo ne a gurin Allah bai san ma zai wakana ba sai ya wakana yake sani shine Abdullahi dan Umar yace to in kaga duk me wannan akida ka gaya masa cewa ni Abdullahi dan Umar ba ni ba shi ba ni da shi nayi bara'a daga gare shi har sai ya imani da kaddara shine karanto masa hadisin da yaje daga mahaifinsa hadisin Umar ibn al-Khattab shi kuma yaje daga shi kuma yake bada labarin zuwan Jibrilu da yayi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya masa tambayoyi cikin tambayoyin da ya masa ya tambaye shi menene imani ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi a cikin ginshikan imani wanda mutum bai zama mumini sai da su a cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara alkhairin ta da sharrin ta wato alkhairi abu mai dadi ko mara dadi Allah ta'ala yana cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar komai da ka gani da kaddara muka halicce shi kuma amruna illa wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar saboda ka bai da zai mutun ya zama mumini sai ya yadda da kaddara ta ubangiji komai ubangiji ne yake kaddara shi da kaddara sa ne yake faruwa in Allah ta'ala bai kaddara abu ba zai faru ba wannan shi shikene daga cikin shikashikan imani guda shida
na'am sai tambayar da take cewa malam menene matsayin tsinuwar da wasu za su yi wa mutum alhalin su ba mahaifansa bane
to koda mahaifan ne ma ai ba a yadda ya riga tsine wa kowa la'anul muayyan mutum a dube shi a tsine masa wannan ba daidai bane wato a dube mutum a ce kai Allah tsine ma wannan ba daidai bane a shari'a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake la'antar kafiran Makka irin su al-Walid irin su Walid ibn al-Mughira irin su Khalaf ibn Umayyah ibn Khalaf irin su Aba Jahl da sauransu Annabi yake la'antar su a sallarsa bayan yayi hijira su kuma sun rike waɗanda suke masu rauni wanda ba su da gata sun hana su hijira suna ta gana musu azaba sun hana su yi addini cikin sallar sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a yana Allahumma la'an fulan ibn fulan wa fulan ibn fulan Allah ka tsine wa na ka tsine wa ka tsine wa na Allah ta'ala sai saukar da fadar sa laysa laka min al-amr shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun Allah ya ce a al'amarin ba a hannunka yake ba ko ya azabta su ko ya yafe musu sun dai jalunci kansu hadisin yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam daga lokacin sai ya bari fataraka zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya bar abin da yake ya bar al-qunut gaba daya ba sai ya bar tsine wa muayyan saboda a shari'ance ba a so a tsine wa muayyan wani a tsine masa wannan sawa'un uba ne ga dan sa ko wanda ba uba ba saboda ba daidai bane wani ya tsine ma wani in yaro ne ko matashi ko waye aka ga ba daidai yake ba a rika addu'a Allah ya shirye shi wannan shine abin da ya kamata Allah ya shirye shi Allah ya gyara shi amma ba tsine masa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sahabbansa wani yana kan abin hawansa dabbarsa taguwarsa sai ya zamana taguwar ta shi bata sauri wato ana tsire mata sai ya zamana yana zungurata yana ce mata mal'una wato yana tsine mata na ce tsinanniya to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji haka sai ya ce to a sauka ni mu ba za ka tafi da mu tare da tsinanniya ba wato ba za mu yi tafiya a tawagan mu da wata take tsinanniya ba Annabi ya hana a tsine wa dabba idan har Annabi bai yadda a tsine wa dabba ba ina kuma ga mutum ina kuma ga uba ya tsine wa ɗansa ko makoci ya tsine wa ɗan makocinsa ko shugaba ya tsine wa talakansa wannan ba daidai bane ko talaka ya tsine wa shugabansa saboda haka a roƙi shiriya ga wanda yake batacce shine ya kamata ba a ce Allah ya tsine masa ba wannan baya daga cikin koyarwa ta addinin musulunci
na'am sai tambayar da take cewa malam mutum ne yana yaro yana jirewa wani kaya sai yake daukar wasu kudi ko wani abu yana ci ba tare da mai gidan sa ya sani ba, kuma yanzu da ya girma sai yake nadamar hakan, kuma yana kunyar gaya wa mai gidan nasa. Shin wace hanya ya kamata ya bi don fita daga wannan matsala?
To, hanyar da ya bi lokacin da yana yaro ya dauki kudin, ita hanyar da ita zai bi kuma ya mayar da abin da ya dauka. Ya ce ya dauka bai sani ba, to haka nan sai ya mayar masa koda bai sani ba. Saboda in dai har yana yaro yana da dabara da zai dauka, to kaga yanzu ban ya girma dabara ma za ta fi zuwa masa. Saboda haka ya san yadda zai yi ya kubuta daga abin da ya ci ba bisa haƙƙi ba. Haƙƙin mutum ba a tuba ba ta sare yadda shi, idan mutum ya ce ya tuba wannan tsakanin sa ne da Allah. Amma haƙƙin wannan yana nan idan ba mai abin da ya ce ya yafe ba, ko shi ya yi ƙoƙarin isar masa da abin, sawa'un ya sani ko bai sani ba, almuhim dai wannan abin ya je gare shi. Saboda haka shi ya san dabarar da ya ci, to haka nan ya san dabarar da zai yi ya mayar masa koda ko ta hanyar da bai sani ba ne. Wannan shi ne abin da yake wajibi.
Na'am. Sai tambayar da take cewa mallam, shin wai da gaske ne idan aka yi wa mamaci karatu za a tambaye shi akan duk wata aya da aka karanta masa?
To, ban san wannan ba, ban karanta wannan ba. Amma dai abinda aka sani shi mamaci ana so a yi masa addu'a ne, ba a yi ta karanta masa Alkur'ani ba. Abinda ake so a yi masa addu'a, Allah ya fi masa, domin ita kanta sallar gawa addu'a ce. Tun daga lokacin da ake masa sallah ake fara masa addu'o'i, Allah ya ji kansa ya gafarta masa, ya masa rahama, ya yalwata kabarinsa, ya kyautata makwancinsa, ya haskaka masa kabarinsa, ya yafe masa kurakuransa, ya alkinta masa bayansa. Wannan shine abin da mamaci yake da bukata. Ba karanta masa idza jaa ba ko inna hadaina, wannan ka karanta masa ba addu'a a ciki, shi kuma addu'a ake so kai masa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala tusalli ay wala tad'u, shine ma'ana wala tusalli, don sallah tana nufin addu'a. Haka shi mamaci addu'a ake masa, shi yasa lokacin da aka binne mamaci, in an binne gawa, annabi yakan ce ud'u li akhikum at-tathbit fa innahu al'ana yus'al, ud'u li akhikum at-tathbit, ku roƙa wa dan uwanku Allah ta'ala ya bashi jajircewa, ya tabbatar masa da diga-digansa lokacin da ake tambaye sa. To kaga ashe mamaci addu'a yake bukata. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kaga ubangiji ta'ala da ya fadi mutanen da suke muhajirun, ya fadi ansar, sai ya ce waɗanda suka zo bayan su cewa suke rabbana ighfir lana, ya Allah ka gafarta mana, ka gafarta ma waɗanda suka yan uwanmu da suka riga mu da imani, kada ka sanya kullata a kansu a cikin zukatanmu, ka gafarta mana lalle rabbana innaka ra'ufur rahim, ya ubangiji kai mai tausayi ne mai jin kai. Kaga Allah sai ya faɗi cewa waɗanda suka zo bayan waɗanda suka riga addu'a suke yi musu. Wannan shi ta ce shiriya ta ubangiji, shiryarwa ta ubangiji shine mamaci a yi masa addu'a, a riƙa cewa Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Shine abin da aka koyar da mu murka yi wa mamata, ba murka sauke Alkur'ani gare su ba.
Na'am. Sai tambayar da take cewa mallam, shin wai da gaske ne idan aka yi wa, menene ingancin magana cewa duk mutumin da aka kashe laifukansa za su rataya akan wanda ya kashe shi?
Wannan ba gaskiya bane. Wannan ba gaskiya bane. Wasu suna fakewa da fadar Allah ta'ala cikin suratul Ma'ida, lokacin da ya yi maganar ‘ya’yan annabi Adam guda biyu waɗanda suka yi rikici, suka yi rigima a tsakaninsu, ɗaya ya yi yunƙurin kashe ɗaya, waɗanda ake cewa Qabilu da Habil, da ake ɓambatan sunansu kamar haka, cewa Qabilu da Habilu, Qabilu ya ce zai kashe Habil, Habil ya ce shi ba zai taɓa shi ba. Watulu alaihim naba ibni adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. wato wannan inni uridu an tabu bi ismi da shi karamin yake ce babban inni uridu an tabu bi ismi ni ina so ne ka koma ga Allah to ka mutu da laifina wa ismika da laifinka fatakuna min ashabin nari ka zama dan wuta wa zalika jazaa'uz zalimin da wannan shine sakamakon azzalimai yace in ka shimfida hannunka dan ka kashe ni bazan shimfida hannuna dan kashe ka ba dan ni nifina ka koma ga Allah da laifina da laifinka to sai suka fahimci abinda ake nufi anan ka dauke da zanubaina ga kuma zanubinka ka hadi ka koma ga Allah da su wanda wannan kuskure ne a wajen fahimta Ibn Kathir a cikin tafsirin sa gabanin sa Imam Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari ya yi magana akan wannan duk malaman magabata Abdullahi dan Abbas Qatada Ibn Da'amat al-Sadusi Mujahid Ibn Jabr da Dhahhak Ibn Muzahim da sauran malaman tafsiri na tabi'i na sahabbai da tabi'ai duka abinda suka fassara ayar inni uridu an tabu'a bi ismi ina son ka koma ga Allah da laifina wato laifin kisana da kai wa ismika da laifufukan da ka dauka banda na kisana ka hada da laifin kisana ka koma zuwa ga Allah wannan shine abinda ayat take nufi ba wai ka tafi da laifufukan da nayi ba da naka a laifin kashe ni da kai da kuma laifufukan da kai wanda ba ma na kisana ba dukka hada ka je gurin Ubangiji Ta'ala ya kama ka da su shine abinda tabi'ai Ibn Abbas da sauran almajiran sa duk suka fassara ayat kuma wannan shine ittifaki kamar Ibn Kathir ya ambata akwai ruwaya da aka jingina Abdullahi dan aka jingina Mujahid cewa ya fassara ayar cewa ka tafi da laifufuka na da nayi da laifufukanka ka hade to wannan bai inganta daga Mujahid ba ruwaya da ta inganta daga Mujahid shine ya fassara ayar yadda malamin sa Abdullahi dan Abbas ya fassara ayar wannan shine ittifaki akwai hadisi mara asali ko na hadisi mara asali wato aka ce mara asali ko isnadi ma bai da shi amma san ta ina ya aka samu shi bakin da taya aka yi ma ya shigo cikin tunanin musulmi har suke fadar sa cewa ma taraka al-qatilu ala al-maqtul min dhanb cewa wanda ya kisa bai bar ma wanda ya kashe wani zanubi ba wato duk ya kwashe zanuban sa wannan hadisin bai da ma asali kwata-kwata kamar da Ibn Kathir ya ambata tana yiwa a zora na gobe kiyama wanda yayi kisa ya kwashe laifin wanda aka kashi wanda ya kashi tana yiwa a samu haka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa a lahira idan mutun yazo ya daki wannan ya ci kudin wannan ya zagi wannan ya ci mutuncin wannan to za a rika diban hasanat dinsa wato ayyukan sa na lada ana rabawa waɗanda ya cuta wannan ana ta iba Annabi ya ce idan hasanat dinsa suka kare ya zama ba abinda za a iba a cikin kundin ayyukansa na kirki to sai a rika ebo laifufukan waɗanda ya cuta ana zubawa a kansa to tana yiwa a samu wanda yayi kisa a zo babu baya da aikin ladan da za a iba a kundinsa a bama wanda ya kashe ya zama kuma ana dauko alhakin wanda aka kashe din ana zuba masa kila ma a kwashe duka alhakinsa idan har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar akan qaddara ba hadha wa shatama hadha wa akhadha mala hadha ya daki wannan ya zagi wannan ya ɗebi kudi ya ci kudin wannan Annabi ya ce za a kwashi laifufukansa a zuba laifufukan wanda ya cuta a zuba masa to ina ga kisa babban laifi ne ba karami ba saboda in aka zo biyan bashin wanda aka kashe ba mawaki ladan suke kisa a ta kwaso kuma alhakin wanda ya kisan a zuba masa anan shi mai kisan ya zama wanda aka kishi ya zama bashi da wani alhaki do an kwashe an zuba wanda ya kisan sa wannan wanda takila zai iya faruwa a ranar gobe kiyama amma dai hadisi bai nuna cewa in mutum an kashe shi ba shikenan an kankare masa duk laifukan sa a wala tajru waziratun wizra ukhra ubangiji yace wata rai ba ta dauki rai abinnan alhakin wata rai saboda haka laifin sa yana nan da laifin kisan sa yana nan shi ma wannan kuma wasu laifuka da yi suna nan a kansa wannan shi ne abin da ya inganta na'am
sai mai tambaya na gaba da yake cewa malam menene matsayin karan adashi wato kudin da uwar adashi take dauka a matsayin ladan ajiya
to idan ita da ita ake adashi misali ita idan adashi adashi ya kamata a fahimci wani abu adashi bashi ne mutane da yawa suke haduwa su rika bawa juna bashi wato bashi ne maimakon ka ci bashin mutum daya sai ka ci bashin mutane da yawa sai ka zo kuma na kana biyan su daya bayan daya wannan wata ka biya wannan daya daga cikin su wannan wata ka biya daya daga cikin su har akai karshe wanda yake na karshe shine wanda bai ci bashin kowa ba shine wanda ya bawa kowa bashi shi ba a bashi ba wanda ya daukan karshe wanda ya dauka na kusa da na biyu shine wanda ya bawa daya bashi shi ya karbi daya ya karbi bashin duka shi kuma bashin daya ya karba haka har zuwa na farko kuma shi ya ci bashin kowa saboda shi adashi bashi ne ake haduwa mu taimakawa juna mu bawa juna bashi sannan kuma a rika biya kadan kadan yau a biya wannan gobe a biya wannan jibi a biya wannan saboda haka in har adashi bashi ne ni ina cikin wanda na bada bashi aka bani to bai halatta kuma a bani wani kudi akan wannan bashin ba in kuma a ni aje ake kawo mu ni ba ni ake bashin ba da ni ake ni dai in an tara kudin ake bani in ajiye to wannan ajiyar zan iya yin ta idan ita daman ajiya aqdu irfaq ce ita ma kamar bashin ne taimakawa ne ka tausaya ka taimaka mutum idan mutum yace ba zai taimaka ba shi zai ajiya nan amma za a biya shi zan yi ajiya amma za a biya ni to anan ba ajiya bace aiki ne aka bashi inda sun bace sai ya biya sabanin ajiya ajiya ba a biya saboda in an bashi aiki yace shi kuma ga abin da za a biya shi a ƙarshen aikin to wannan ba laifi in an biya shi aiki kudin aikin sa amma in shi ma yana cikin wanda aka bawa bashi ya bada bashi kuma ya ƙara wata wani amfani to wannan bai halatta ba saboda ka sai a kula ita mai karbar karen dashi idan har da ita ake yin adashin haramun take karba dan anan ana tana bada bashi ne ana ko an bata bashi ne amma kuma da wani amfani kuma har ila yau a cikin bashin da aka yi da ita amma in babu ita a ciki ita ajiya ce aikin ta ta kuma ce ajiyan nan ba za ta yi ba sai an biya ta to yanzu ba ajiya ce kamar a shari'ance ajiya ba tunda ita ajiya a shari'ance aka baka an yarje maka ne babu maganar a biya ka taimaka za ka yi in tsautsayi ya auka kudin wani abu ya same su ba za ka biya ba shine ajiya amma in har ka ce za a baka wani abu to ya zama aiki ne aka baka ka jire kamar an baka wani jira ne sai gashi nan ka tsare mana to anan sai a ce to sai ka ce to ga abin da nake so za a bani a cikin abin da na yi jira din nan wannan ba laifi ka karba ba haramun ka karba ba na'am
sai tambayar da take cewa mallam ina da ciki wata 7 sai nake ganin wani farin ruwa yana fito min shin idan ina da alwala ta karye kenan
da abin da zai fita daga ihdas sabilai wato daga dubura ko gaba ina karye alwala saboda haka in har ta ganshi to alwalar ta warware sai ta sake alwalar za ta yi ibada sai dai in ya zama mata ko da yaushe yana zuba to wannan kuma ya zama cuta a irin wannan yanayi sai ya zama na duk sanda za ta sallah ta yi alwala ta yi sallah ko da yana zuba din ba ta fasa sallah ba amma in zuba yake wani lokaci kuma zai zubo ba to duk sanda ta ganshi alwalar tana da ita ta kare sai ta sake wani
na'am sai tambayar Muhammad da take cewa mallam menene halaccin cin abin da zai rage wa mutum kiba ko kuma ya kara masa kiba
to in ka ci ko ka sha kara kiba ko ka rage kiba wannan hukuncin sa yana da alaka da abin da likitoci za su faɗa kan abin da zaka ci din idan abin da zaka ci din ba zai cutar da kai ba babu shari'ance babu abin da zai hana ka ci dan ya kara gina ma jiki ko kaci dan ya rage ma kitse ya rage ma teba da ita kan teba in ta yawa tana zama larura tana zama matsala da haka ko su kansu likitocin za su bada shawarar dabarun da za a bi wajen a rage teba din haka mutum ne yake shan wani abu kamar yake shan green tea da suke cewa ana katse kitse ko wani abu sai zama da dan ya sassabe wannan tebar tashi wannan babu komai illa iyaka dai kawai abinda za ka yi amfani da shi ka tabbatar a likitance ba zai cutar da kai ba in zai cutar da kai bai halatta ka yi amfani da shi ba
sai tambayar da take cewa mallam na kasance mai yawan inzali ko da ban yi mafarki ba shin dole ne duk sanda na yi sai na yi wanka kuma ya zan yi na magance matsalar
duk abinda zai duk sanda mutum zai fitar da abin nan maninsa zai fita bisa sha'awa to da sha'awa zai yi wanka sai dai in abin ya zama na cuta ne wato abin ya fita daga harkar sha'awa kawai mutum zai duba ya ga wani abu ya fita daga jikin sa na bani to a irin wannan kaga ya zama larura sai ya nemi magani wai ya zai nemi magani kuma ya je ga likita anan ba likitan shari'a ne zai baka magani likitan tib ne magunguna shi zai baka maganin da zaka yi ka samu sauki
na'am sai tambayar da take cewa malam menene matsayin la'ada da kuma kudin takalmi a shari'a
to la'ada ita ce la'ada tana da alaka da dillanci samsara abu ne sananne a shari'a wato kana da kayan sayarwa ka kawo wurin wasu su tallata maka su nemo maka mai sai ko kana da gida kana so ka samu ɗan haya ka bayar da shi ga waɗanda za su nemo maka ɗan haya ko za ka sayar su nemo maka mai saya ko za ka saya su nemo maka mai sayarwa wannan in sun yi wannan aka biya su wannan babu laifi a shari'a akwai wannan alittafanmu na fiqhu da suna maganar wannan samsara ko dilala ana ce masa samsar ko dilal wannan a biya shi haƙƙinsa babu komai a aiki yayi ya tallata abun ko ya nemo wanda zai za a saya a gurinsa saboda an gama ciniki ba laifi a sallame shi a biya shi haƙƙin wahalhalinsa ko kai kawansa abinda da yake haramu ko mun sha faɗa shine ba zai yiwu ba mutum ya kawo gidansa ya ce yana so a nemo masa mai saye dillali ya je ya sayar da gidan sama da yadda mai gidan yake buƙatar sayar da gidan ya zo ya kawo kuɗin iya wanda mai gidan ya faɗa alhalin abinda ya karɓa gurin mai saya ya fi haka ya rike sannan kuma a yi masa sallama ta dillali wannan in ya ci wancan kuɗin ya ci haram in ka je ka samu mai saya to a ka'ida ma kamata ka haɗa mai saye da mai kaya wannan ita ce a ka'ida ba kai ta ɓoye mai sayan ba ta yadda za ka iya ƙara masa akan kuɗin da ka sayar don wannan ya zama ruwan dare za ka ga dillalai suna irin wannan to duk wanda yake wannan ya san me yake ci tun yanzu sun cewa abin da yake ci ta wannan hanyar haramun yake ci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu lahmin nabata min alharam ko min as-suhti fa an-naru awla bihi dukkan naman da ya tsuro wato mutum ya naman jikinsa ya tsuro daga haram to wuta ce ta fi cancanta da wannan saboda haka sai mutum ya san me yake idan kana harkar dillanci to ka zama mai gaskiya in an ce ga wannan abu gidana ne amma ga kuɗin da na yi masa miliyan biyu to in ka samu wani zai saya to kakka sayar masa in ya ce na saya miliyan biyu da rabi to ka gaya mai gidan an ma samu wanda ya saya miliyan biyu da rabi kada ka kawo mai gida miliyan biyu ka riƙe rabin miliyan ɗin kuma sannan ka nemi mai gida ya sallame ka watakila wanda ya sayi gida ma ya sallame ka a nan wannan rabin miliyan da ka samu ta haramce ba ta halal bace ka ci haram ka ci wuta balbal sai Allah ta'ala ya tambaye ka tunda kabari za a fara tambayar ka wannan ina ka samu kuɗin ina ka kashe shi saboda haka ya kamata a kula da wannan kuɗin takalmi ban san me shi kuɗin takalmi ba
yawa to malam wani kuɗi ne misali shagunan kasuwa za a ce an ba da su akan misali 100,000 in suka zo za su yi to su lissafa sai kuɗin nan sun kai wajen 100,000 to biyan farko za ka biya har da wannan kuɗin shi
su masu
dillalai ne suke zuba
to yana da kyau in san ta yaya kuɗin suke ƙaruwa mai shagon ne yake ƙarawa ko su suke ƙara to me alaƙar su da shagon so wannan yana buƙatar in san menene shi kuɗin takalmin haƙiƙanin ya yake dalilin ƙara shi har ya kai wannan kuɗaɗen dan dukkan kuɗin da ka ci dukkan abin da zaka ci kuɗinsa ba tare da kana da man ɗinsa ba haramun ne mai kaya bai ƙara kuɗi ba in kai ka ƙara kuɗi kawai dan ka ci kuɗi wannan sun cewa ba halal kake ci ba
sai tambayar Sa'id Ahmad Sa'id ya ce menene hukuncin naman ɗan tayi wato ɗan da akan ciro a cikin dabba
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zakatul dabbati zakatu janiniha in aka yanka dabba to abin da yake cikin ta na ɗan tayi ya zama halal yankanta shine yankansa shi ba sai an kuma cewa a yanka shi ba saboda ka in dai har ɗan tayi yana ciki dabba aka yanka ta to shi ma wannan halal ne
na'am tambayar Muhammad Gaddafi Gezawa yace menene ingancin batun da ake cewa wai idan mahaifan mutum sun kirawo shi yana salla wai zai yanke sallar ya tafi kiran da suka yi masa.
Eh, wannan malamai sun gina wannan akan hadisin Juraij. Juraij wani mai ibada a cikin Banu Isra'il, yana yawan ibada, mutane suna yawan ambatan shi, suna yaban shi da wannan ibada din. To ta rana yana cikin salla, sai mahaifiyarsa ta kira shi, sai ya ce, ya rabbi ummi wa salati, sai ya ci gaba da sallarsa. Wato, ya Ubangiji, an sawa uwata ko kuma in ci gaba da sallata, sai ya ci gaba da salla. Karo na biyu ta sake kiran shi, ya sake cewa, ya rabbi ummi wa salati, sannan ya ci gaba da sallarsa. Ya Ubangiji, in an sawa mahaifiyata ko in ci gaba da salla, ya ci gaba da salla. Haka har sau uku haka tana faruwa, sai ya tashi yana sallah, sai ta kirawo shi, shine sai ta daga hannu ta yi addu'a, ta ce, ya Ubangiji, ka karɓi ransa, sai ka nuna masa fuskokin karuwai, sai ya ga fuskokin mazinata. To shine ana cikin wannan yabonsa da ibadarsa da tsoron Allahnsa da yawan ambaton Allahnsa, sai wata karuwa cikin Banu Isra'ila sai ta ce, in kuna so, take gaya wa mutane, in kuna so, ni zan fitine shi. Saboda haka ta je ta neme shi da fasikanci, ya ki ba ta haɗin kai, sai ta je ta samu wani makiyayi, sai ta yi zina da shi, ta yi ciki, da ta haihu, ta kawo ɗan, sai ta ce ɗan Juraij ne, ɗansa ne. To mutane suka zo suka sauko da shi daga cikin abin da yake ibada, suka fara dukansa, suka ƙona masa ma rumfarsa gurin ibadarsa, suna dukan, sai ce, to da Allah ka suka bashi ya salla raka'a biyu. Cikin salla ya raka'a biyu, sai yake cewa, yaro, jariri, waye ubanka? Sai jariri yake cewa, ubansa shine Arra'i, wannan makiyayi, wana mai kiwo, ko wana makiyayi, shine babana. Wato, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cikin waɗanda suka yi magana tun suna cikin zanin goyo, wato tun suna jarirai suka yi magana, to ciki akwai wannan yaron. To anan malamai suke cewa, kaga Allah ta'ala ya anshi addu'ar uwarsa saboda haƙƙinta da yake kai, domin sallar da yake yi ba salla ce ta wajibi, sallar ta dawu'i ce. Sallar ta dawu'i ba wajibi ba ce. Ansa kiran mahaifiya da yi mata biyayya, wannan wajibi ne. Saboda haka bai kamata ta dawu'i ya danne wajibi ba, kamata abinda ba wajibi ba ya fi ƙarfin wajibi. Saboda haka Allah ma ya anshi addu'arta, har ya sa Allah ya hada shi da sharrin karuwai kamar yadda ta yi masa addu'a. To wannan Imam An-Nawawi ya kawo wannan da yake hadisi, yana cikin Sahih Muslim. Imam An-Nawawi a cikin sharhin Sahih Muslim ya kawo wannan istinbadi da malamai suka yi, cewa idan uwa ta kira wadanta yana sallah, to ko dai ya sassauta sallar, kada ya ci gaba da yin ta da tsawo ta yadda zai ansa mata a kiranta da wuri, wanda shi yafi dacewa sama da yayi buris da ita cewa sallah yake. Mutukar dai sallar da yake ta tadawu'i ce, ba ta farilla ba. In ta farilla ce, wannan haƙƙin farilla yana da girma ƙwarai da gaske. Babu abin da ya kai sallah ta farilla bayan tauhidi sai sallah farilla. Na'am.
Sai tambayar Ahmad Baban Hindu yace, ayi min ƙarin bayani akan sallar gawa da naga wasu suna yi da takalmi.
To ita umuman, kamar yadda muka faɗa a wancan satin, hadisai da yawa sun zo akan halaccin sallah da takalmi. Wato, halacci ba wajabci ba, halaccin sallah da takalmi. Tsawon sallar, sallah ce ta farilla ko sallah ce ta nafila ko sallar gawa bata kai sallolin farilla ba. Wancan satin mun kakkawo hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi sallah da takalmi, hadisin Anas ibn Malik, hadisin Abu Sa'id al-Khudri da sauran sahabbai da yawa da suka rawaito wannan, kuma mun yi ta'aliki akan wannan. Mun faɗi inda za a yi da inda bai kamata a yi ba, inda ya kamata ya halatta a yi da inda bai halatta a yi ba. Mun kai magana in akwai shimfiɗa a guri, a masallaci ne an shimfiɗe shi da carpet, bai halatta ko bai dace ba, bai dace ba mutum ya taho da takalmi domin zai sanya datti a gurin, kuma zai cutar da masallata, zai shiga cikin sahu a cikin masallaci da takalmi, zai cutar da sauran ƴan uwansa. Kuma cire takalmin ba laifi bane, dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cire takalmin, ake cewa idan ɗayan ku ya sallaci da takalmin sa ya sanya shi tsakankanin kafafuwansa kai ya cutar da dan uwansa da shi kaga ashe yana cire takalmi din ba wai ba a cirewa ba bare ka ce cirewar laifi bane laifi ne yin sallar da shi cikin masallaci inda zaka cutar da mutane ko inda yake cike da jahilai to kuma wannan zai jawo abin da yafi mustahabbin da zaka ke kokarin yi maslaha domin zai jawo fitina ko zai jawo rashin fahimta ko ma a yi bige-bige da zage-zage wanda wannan babu maslaha a ciki sallar gawa galibi ba a cika yin ta a cikin ba ma a yin ta a cikin masallaci galibi ana yin ta a wajen masallaci wanda wannan ita ce sunna a yi sallah a wajen masallacin kuma ba a kan shimfiɗa ake yi ba a tantagariyar ƙasa ake yi tsayawa cewa ake to kaga anan da sauki dan ka yi sallar da takalmi matukar dai babu najasa a cikin sa inda ake so ka tabbatar da babu najasa a cikin sa dan babu najasa a cikin sa kai babu komai dan haka dan kaga wasu sun yi kaka dauka saban Allah suka yi
na'am sai tambayar awwal rijiyar lemo yace idan ina da aboki kirista sai wani na saya rasu shin zan iya zuwa yi masa ta'aziya
na'am idan har babu wani abu tsakanin shi da musulmi na cutarwa to kirista ne da kana zaune da shi lafiya baya cutar da kai to wannan yana da kyau kai masa bir kamar da Allah ya ce la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin Allah bai hana ku game da mutanen da basu yake ku a addini ba basu fitar da ku daga gidajen ku ba ku yi musu alkhairi shine an tabarruhum ku yi musu alheri wa tuqsitu ilayhim ku yi musu adalci to yana daga cikin albir idan ba shi da lafiya ka dubo shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya dubo wani dan wani bayahudi da ba shi da lafiya har ma wannan ta sa ma bayahudin ya musulunta to Annabi yana cewa ya ce la ilaha illallah yana cikin kan shimfidar rashin lafiya shi kuma yaron sai ya dubi babansa bayahudi ya dubi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah karshe sai uban ya ce ati abul qasim kai wa Annabi baban qasim biyayya sai ya faɗi kalmar shahada ya mutu da musulunci kaga kikkiawar mu'amala ta sa shi ya musulunta kai har ubansa ma ya zaba masa ya musulunta din duk da ba a ce mana shi uban ya musulunta ba amma ya yi da ɗansa ya musulunci ya mutu akan musulunci saboda ya je ya dubo shi ba shi da lafiya haka nan ta'ziyar ma za a yi ta'ziya shine lallashi abinda ake nufi da ta'ziya kenan a larabci aka ce ta'ziya shine lallashin wanda aka yi mutuwa da kwantar masa da hankali da nutsan masa da zuciya shi ake nufi da ta'ziya saboda haka dan wanda yake makocinka ne ba musulmi ba an masa rasuwa mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko to kana iya zuwa ka lallashe shi amma ka guji yin addu'a ga wanda ba addu'a ta neman gafara da rahama ga wanda ba musulmi ba Allah ta'ala ya hana wannan ma kan annabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la halimun la awahun halim ubangiji yake cewa bai yiwa ga annabi da waɗanda suka yi imani su nema waɗanda suke masu haɗa Allah da wani gafara su ce Allah ya gafarta musu ko Allah ya ji kansu annabi ya ce ba zai yi ba annabi ya yi wannan ba zai yi ba mu'mine su yi wannan shi kansa annabi Ibrahim da ya yi wannan alkawari ne ya yi wa mahaifinsa la astaghfiranna laka rabbi wa da yake cewa lalle zan nema maka gafarar ubangijina innahu kana bi hafiya ubangijina mai haba-haba ne da ni da haka zan nema maka gafararsa to shi ma daga baya Allah ya ce yayin da ya gane cewa lalle mahaifin nan nasa dan wuta ne sai ya bara'a da shi ya ce ba ruwansa da shi haka in ka je ta'ziyar kada ka yi amfani da kalmomin Allah ya ji kansa Allah ya rahamshe shi Allah ya gafarta mishi wannan Allah ya hana amma ka lallashi wanda ka samu Allah ya baku haƙuri Allah ya baku haƙurin duriya Allah ya taushi zukatanku duk wannan ba laifi ka faɗi dukkan kalmomi da ka san za ka iya faɗa su wanda ba su kunshi wannan ba wannan ya halatta kuma yana daga cikin mu'amala da aka ce kai musu haka nan kyauta kyauta ita ma mu'amala ce mai kyau dan kai wa mutum wanda da ba musulmi ba kyauta wannan ba wani abu lokacin da Asma bint Abi Bakar mahaifiyarta da ba musulma ba ta zo ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ta iya kyautata mahaifiyarta Annabi ce ki kyautata mata duk da cewa mushrika ce yace ki kyautata mata ba komai saboda haka dan a kyautata wanda ba musulmi ba mutukar dai ba yana cikin wanda suke cutar da musulmi ba wani yana daga cikin ma hanya ta da'awa da za ta sa su fahimci kyakkyawar koyarwa ta addinin musulunci ba wai addinin musulunci ya zo ne ba dan ya kuntata musu ta kowane hali a so ake a ganar da su su gane dan su yi kyakkyawar rayuwa a duniya su yi kyakkyawar rayuwa a lahira don haka ba wanda ba musulmi ba kyauta ko karbar kyautar sa a musulunci ba haramun bane
na'am sai tambayar da take cewa shin zikirin yamma da la'asar ake yi ko kuwa da magriba
to zikirin yamma tun daga la'asar har magriba din da ana kiran shi yamma haddare ana kiran shi yamma na safe kuma tun daga safe har zuwa la'asar
sai tambayar Asiyatul Misriya Garo tace mallam idan atishawa ko makamanciyarta ta same ni a ban daki yaya zan yi shin zan yi addu'ar da ake yi ne ko kuwa zan yi shiru
sai ki a ranki ba za ki fada abinda ba wanda yake cikin ba haya ko ba wali yana cikin tsakayi to bai kamata ya zikiri a cikin wannan yanayi ba amma dan ki a zuciya wannan babu komai
na'am sai tambayar Ibrahim Jinjiri fan shekara yace ina son ƙarin bayani akan haɗe kafa da mata suke yi a sallah da kuma rashin bayyana karatu
to haɗe kafa ba ya da wani asali ba ya da wani asali a sunna inda aka ce mace in za ta yi sallah ta har haɗe kafafuwanta ba wani hadisi sahihi da ya inganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna haka al-aslu shine mace ta yi koyi ita ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sallar ta sai idan akwai wani abu da sunna ta togace mace ta ce ita ba ita a cikin wannan to shikenan sai ayi aiki da wannan togaciyar amma in ba haka ba sai ta ita ma za ta hau kan wannan doran ka'ida ce ta sallu kamar aitu nu salli ku yi sallah kamar yadda kuga ina yi shi yasa Annabi ya hau kan minbari dan na can baya su gano shi da su ne matan da suke tsayawa can baya su ma su gano sallar sa su yi koyi da sallar sa don haka al'asul shine ita ma mace za ta yi koyi da sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai a yayin da aka samu wani hadisi ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya toge mace a wani abu na sallah to a irin nan ne sai a aiki da wannan togaciyar in ba haka ba sai su dawo kan doran ka'ida wannan shine haka shi ma bayyana karatu da boyewa ba haramta mace ta yi magana ba ko ta karanta alkur'ani wannan ba haramun bane mace ta yi wannan abinda aka hana ta shine ta kankanta muryarta ta makale muryarta cikin kwarkwasa yadda za ta ja hankalin namiji ta jefa masa sha'awa wannan shi aka haramta cewa la takhda'na bil qawli fayatma'u alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa kada ku rika kankantar da muryarku kuna kwarkwasa da muryarku har wanda yake da cutar sha'awa a cikin zuciyarsa ya sare Allah ce amma ku yi magana da shari'a ta yadda da ita babu ma'rufin da yake alqur'ani duk wani abu da zaka kira shi ma'rufi shari'a ta yadda da shi ta san shi to bai fi alqur'ani ba don haka in har an yadda ta yi magana a kasuwa ta taya abu ta saya ta bada ta taya ta faɗi abinda za ta saya ko ta sayar an yadda duk ta yi wannan an yadda ta yi tambaya idan wani abu ya shige mata duhu kamar yadda suke zuwa su samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisarsa su yi tambaya ya ba su ansa in har an yadda a tambaye su ta bayan tsari wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab an yadda ayi musu tambaya su ma su ansa ta bayan shamaki to kaga babu abinda zai ce kuma amma in sun zo karatun Qur'ani su boye ta yadda zaka ga har wani lokaci mace a ɗakin ta ita kadai ma amma za ta boye karatun Qur'ani babu hujja da ta ce haka la iyaka dai kamar yadda muka sha fada inda za a ce mace ta yi sallah haka to ba za a ce sallar sa ba ta yi ba ko a ce duk sallar sa sai ta yi kabalu ko ta yi kabli ko ta yi ba'di a ce ta yi kabli tunda ta boye inda ya kamata a bayyana ba za a faɗi haka ba amma dai ta rage wa sallar ta wata sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda ka sallar ta rage wani matsayi da ya kamata a ce ta samu wajen kawo sunnonin sallah yadda suke saboda haka mace za ta bayyana karatu inda ake bayyanawa za ta boye inda ake boyewa yayin da take sallah
na'am sai tambayar Hassan Bonfai yace menene hukuncin bin sallar wanda bai iya tajwidi ba
to tajwidi hawa ne akwai abin da zaka yi ma'ana kwata kwata ta canza wato karatun Qur'ani ne mutum yake amma duk sanda ya karanta abu to ma'anar za ta canza kamar wanda zai karanta Al-Qur'ani yace an'amtu alaihim ghayrul maghdubi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amtu alaihim kaga an'amtu alaihim ya canza ma'ana duka kaga wannan bai halatta ba mutumin da yake karanta Al-Qur'ani irin wannan karatun ya dora wasu wasilla akan wasu karamomi ma'anar kalmomin gaba ɗaya su canza to wannan bai kamata a bishi sallah ba don yana karanta wani abu ne ba Al-Qur'ani ba amma in ma'anar ba za ta canza ba bai iya faɗa wani harafi yadda wato Balarabe yake faɗa su an yi kokarin an nuna masa amma harshen sa ya kasa karyawa ya faɗi wannan harafin misali a ce ba zai iya faɗar ainun ba yadda take an'amta zai ce an'amta ko ba zai iya faɗar ghainun yadda Balarabe yake faɗarta ba zai ce ghairul maghdubi ko da din ba zai iya faɗarta ba zai ce magalubi ko wani abu irin wannan ko magalubi to wannan ba za a ce ba za a bi shi sallah ba dan ba zai iya faɗa harafi yadda yake ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbai daban-daban karatun Al-Qur'ani waɗanda suke zuwa daga garuruwa iri-iri lahajar su tana shan bamban wajen faɗar su da wasu harufa amma ba a taɓa jin wata rana da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo da wasu yana ta kokarin gyara musu duk da cewa a gyara din yana da kyau amma in mutum ya zan harshen sa haka yake yayi ya koya ya kasa koya to sai a bar shi haka amma idan har yana canza bakaƙen Al-Qur'ani yana gaggatsa su yana faɗo wasu harufa don wani yana karatun ma ba ka gane me yake karantawa to irin wannan bai kamata a bi su sallah ba don haka sai a bambance tsakanin abinda malamai suke kira Allahul Jali da Allahul Khafi kuskuren da yake karara baro-baro gashi nan kowa yaji zai gane da wanda kuma sai wanda ya kware a harkar tajwidi zai gane to in jali ne to wannan ba za a bi su sallah ba amma illahan kuskure ne khafi wanda yake a boye to wannan babu komai za a iya bishi sallah
na'am sai tambayar da take cewa ina neman ƙarin bayani game da nafila kafin sallar magriba da kuma nafila bayan sallar juma'a
to sallah nafila bayan magriba sunna ce daga sunnonin annabi amma ba ta cikin rawatib annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah kafin magriba raka'a biyu ya kuma yi umarni ayi kisa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib a karo na uku sai ya ce liman sha'a ku yi sallah kafin magriba ku yi sallah kafin magriba a karo na uku sai ya ce liman sha'a ga wanda ya ga dama dan gudun kada mutane su mai da ita wajibi sahabbai sun yi rikai sukan zo su yi sallah kafin magriba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin wani inkarin haka ba saboda haka sunna ce da ta tabbata ta hanyoyin tabbatar da sunna din nan guda uku sunna ce kauliya fi'liya taqririya kauliya annabi ya faɗa fi'liya ya aikata taqririya an yi a gaban shi ya tabbatar saboda haka sunna ce ita ma sallar bayan juma'a tana cikin salloli na sunnoni rawatib annabi yake yin raka'a bi bayan sallar juma'a ko yayi biyu a masallaci ko yayi a gidansa wa raka'ataini fi ba'da al-jum'ati fi baitihi inda yazo a cikin hadisin Aisha raka'o'i bi bayan juma'a a gidansa saboda haka yana tana daga cikin rawatib na'am
to ma sauraro anan muka ka karshen wannan shiri namu na fito rahama a yau sai dai kafin mu karkare shirin zamu ƙara karanto muku lambar wayar da za a ci gaba da aiko mana da sabonni kamar yanda aka saba wato 0807928474 0807928474 ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@gmail.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook da aka madadin shehun malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijiyar Lemo.